Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sannan kuma a wasu rediyoyi masu zaman kansu a jamhuriyar Nijar kamar Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya. A birnin Yamai kuma a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Sai kuma Alpha Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai a dalilin annobar cutar coronavirus. Shirin wanda a cikinsa za ku ji cewa mahukunta a jihar Yobe a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa matakin garkamin mutane domin kaucewa cutar corona ba zai wani tasiri ba duba da yanayi da kuma al'adun mutanen jihar. Ministan kiwon lafiyar jamhuriyar Nijar Dr. Ilyas Idi Mai Nasara ya kai wata ziyarar gaggawa a Damagaram sakamakon ci gaba da kamarin cutar coronavirus a yankin. Muna dauke da wani rahoto na musamman kan farashin danyen kayayyaki musamman ma na marmari a cikin wannan wata na Ramadana a birnin Gwanin na jamhuriyar Nijar. Akwai shirin kowa bar gida da shirin jaridun Nijar sannan kuma mukammala da nasiyar malamai albarkacin wannan wata na Ramadana amma dukkanin su sai bayan kun saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an yi sahur ko ana shirin yi cikin annashuwa da kwanciyar hankali. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wasu kasashen Turai da dama sun sassauta tsaurin matakan su na takaita yaduwar COVID-19 a jiya Litini. A wani yunkuri na maido da harkokin tattalin arzikin su a daidai lokacin da suke kuma damuwa da yaduwar cutar ta coronavirus. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Litini ta yi gargadin cewa sai ko kowace kasa ta samu ansoshin wasu tambayoyi uku kafin ta sassauta tsaurin matakan da ta dauka. Tambaya ta farko, shin an tsaida karuwar yaduwar annobar? Abinda daraktan hukumar lafiya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa kenan yayin da yake manema labarai jawabi. Yace tambaya ta biyu, shin bangaren kiwon lafiyar kasar zai iya jure ma kalubalen sake farfadowar annobar wanda ka faru idan aka sassauta wasu daga cikin matakan? Ta uku, shin ko tsarin kula da yaduwar cutar wanda bangaren kiwon lafiyar gwamnatin kasar ke amfani da shi zai iya ganowa tare da kula da waɗanda suka kamu da kuma waɗanda suka yi mu'amala da su ya kuma gano duk inda cutar ke shirin sake farfadowa? Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce yanzu kam tana buƙatar duk wanda zai shiga bangaren yamma wanda ake kira West Wing inda shugaban ƙasa kan gudanar da harkokin gwamnatinsa ya sanya takunkumin kariya na maski bayan da wasu ma'aikatan fadar ta White House su biyu suka kamu da cutar corona a makon jiya. Wata ƙarar takardar sanarwa da aka aika ma dukkanin ma'aikata jiya Litini ta bayyana dalla-dallar sabon salon da aka ɗauka a bangaren na West Wing inda ake gudanar da harkokin gwamnatin shugaba Donald Trump kulle yau. Bisa ga sabon tsarin, an amince ma ma'aikatan fadar ta White House cire maskin idan suka zauna kan kujerunsu na aiki, abinda wani babban jami'in gwamnati ya gaya muryar Amurka kenan. Manufar sabon tsarin ita ce kare shugaban ƙasa Donald Trump wanda ya kememe ya ki saka maski. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya zayyana shirinsa na sassauta matakan tsari jiya Litini, ciki har da wata sabuwar shawara ga jama'a da su riƙa sanya maski a wuraren da ke da cunkoson jama'a. Da yake jawabi a majalisar dokokin Burtaniya, Johnson ya ce kuskure mafi girma da ka faru shine abin da ya kira wuce makaɗi da rawa da kuma gaggawa. Ya ce kalubalen da ke gaba shine samun yadda za a sassauta matakan tsarin ba tare da an barar da ci gaban da aka samu ba. Kuma zan gaya ma majalisar dokoki gaskiya, cimma daidaito a wannan al'amari abu ne mai matukar wahala. Jadawalin da gwamnatin ta yi tayinsa na tafi da matakai uku na sassauta tsaurin tsarin da ma kawo ƙarshensa kwata-kwata a Burtaniya, wanda za a fara aiki da shi gobe Laraba da sassauta tsaurin matakan takaita yawon motsa jiki da kuma shakatawa. Gwamnatin ta Johnson ta kuma ce ya wajaba mutane su sanya maski mai rufe baki da hanci sosai a matsatsun wurare irin su cikin motar bus ko jirgin ƙasa da sauransu, wanda hakan ya bambanta da umarnin da ya gabata. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce tana duba yiwuwar tuhumar wasu fararen fata biyu a Georgia da laifin nuna tsana saboda harbe wani bakar fata wanda bai dauki da makami mai suna Ahmaud Abari. Muna nazarin dukkan hujjoji don sanin ko shin ya dace a gabatar da tuhumar tsana a cewar wata mai magana da yawun ma'aikatar mai suna Kelly Kupek a wata takardar bayani ta jiya Litini. An harbe Abari a wani karamin gari na gabar teku mai suna Brunswick da ke jihar Georgia a watan Fabrairu a yayin da yake guje-gujen motsa jiki. Waɗanda ake zargi da harbin wani mutum da ɗansa sun gaya ma ɗan sanda cewa Abari ya yi kama da wani ɓarawon da ya kutsa musu cikin gida. Yaɗuwar cutar corona wadda ake alakantawa da wani wurin shakatawa na dare a birnin Seoul na ƙasar Koriya ta Kudu ya janyo tsana ga 'yan luwaɗi. Bayan da aka alakanta barkewar annobar da 'yan luwaɗi masu zuwa wurin. A yayin da Koriya ta Kudu ta yi nasara wajen takaita yaduwar cutar corona cikin 'yan makonnin nan, daɗa yaduwa da sabuwar ɓullar corona ke yi, wadda ake alakantawa da wuraren shaye-shaye da shakatawa a birnin na Seoul, ya janyo fargabar yiwuwar barkewar cutar a karo na biyu da kuma kyamar 'yan luwaɗi. Daga cikin sabbin kamuwa, guda 29 ne aka tabbatar suna da nasaba da wani wurin shakatawar dare mai suna Ifeon wanda 'yan luwaɗi suka fai zuwa.
Madalla labarun duniya aka saurara yanzu kuma sai rahotannin da muke tafe da su. Yayin da wasu jihohi a Najeriya ke ɗaukar matakan gargaɗin jihohinsu domin kaucewa yaduwar cutar corona, mahukunta a jihar Yobe sun bayyana cewa wannan matakin a jihar ba zai yi aiki ba duba da yanayi da kuma al'adun mutanen jihar, kamar yadda kwamishinan kiwon lafiya na jihar ya yi wa wakilin Hassan Maina Kaina ƙarin bayani.
Sunana Dr. Muhammad Lawan Gana, ne commissioner ta lafiya na jihar Yobe. Wannan matakin ba zai mana aiki a Yobe ba dan inda ma aka yi dan bai aiki ba. Wannan sana'a nan jihar Yobe inda mutanen ka dauka mutane kusan 40 jama'an suna zama kowa wani sai ya fita zai samu abin da zai sai sa a bakin kawo tukun zai wannan to kaga irin wannan dole sai ka dubi tsarin da za a yi a yi minimize the risk din amma kuma ba zai kasance cewa kuma an yi exposing mutane to abinda kuma zai cutar da sauran al'umma ba. To shi yasa the best way da zaka iya samun irin wannan shine ya kasance cewa shi mutumin ya fahimci action nashi din da kuma consequences nan action nashi. To idan mutum ya fahimci wannan din shi da kanshi zai kula. Zai kula yadda zai kare kansa, zai kula da yadda zai kare wani daga kamuwa daga irin wannan ciwon. To kuma duk tsarukan da aka sa shi da kanshi zai koya mutane. To wannan in ka sabu kai approach ne wannan ta hanyar halayyar mutane, canza halayyar jama'a da fahimtar jama'a da sauransu, kuma ya kasance cewa kowa ya san cewa wannan shine responsibility naci ne, to sai kaga cewa an sami maslaha na fi daurewa. Amma yanzu ka killace jama'a gaskiya ba abin da yake daurewa bane.
Yawwa, to yanzu kuma shine idan muka duba wannan cuta ta corona a yuri misali, ku a gwamnatance kun yi wani shirin da kana jin ba za ta kwace tafi karfinku ba?
Yadda ci wannan ba za ta fi karfi ba shine ya kasance cewa al'umma gaba daya sun fahimci abin da ya kamata a yi. Ke yasa aka yi engaging din salafunan mu na gargajiya waɗanda mun san cewa su da suka fahimci gargajiya, su suka fahimci zaman al'umma, su suke su ne suke faɗa a ji, sun fahimci kuma daidai yadda za su iya engaging din al'umma. Yadda mutane za su fahimci abin da ya kamata. Mun zauna mun jima muna meeting da su, mun fito da tsari a kai. Da yake addini yana da tasiri a cikin jihar Yobe. To shi yasa muka sa su malaman mu kuma aka zauna da su, su ba da shawarwari yadda za a kawo tsari wanda yake daidai da mazaunin jihar Yobe. Dan wani kuskure da ake shi idan ka dauki tsarin wani jiha daban ko wani kasa daban wanda su yanayinsu daban ne, halayensu daban ne da wasu abubuwa, kabo ka ce za ka yi shi a jihar ka, sai zai kasance cewa maganin ya fi ciwon kuma zafi. To abin da muka yi avoiding kina jihar Yobe, mun fuskanci mun karanci abin da ya faru a kowane kasashe da suka yi nasu da wasu jihohin, sannan muka karanci yanayin jama'a mutum da jama'a mu, to mu shi ne muke fito da tsarukan wanda yake daidai da jama'a mu wanda za mu iya yi. Bayan wannan kuma gwamnati za ta muna producing din wannan tambun fuskan nan za a yi ta producing ana raba mutane, sannan kuma abuwa jajen wanke hannu za a sa a kasuwanni, masallatai da sauransu, da kuma tsarin cewa tsarin kuma wannan social distancing.
Ka duba wannan annoba ta cutar coronavirus, yaya girman matsalar yake a jihar Yobe?
cases da muke da shi gun confirmed guda 13 ne. Kuma as it is yanzu dai shine abin da yake kan official site din. To kuma amma babban abin da mu muke jawo hankalin al'umma shine ka san ba ma so a tada hankali a shiga wani kakanika ko kwada damuwa. Dan wannan tashi hankalin damuwan ne shine yake sa ba mutun yana da rashin lafiyar da wanda ba shi bane yake zuwa asibiti. Kuma dai daga cikin matsalolin damuwa da tashi hankali shine yana iya kare gogar kwandiki kuma bukata wannan ciwon ya mi ciwo ne wanda in kana suka yaje shi dole ga garkon jikinka ya zama yana da karfi to sanin cewa kuma ramin mutane kashi 80 ma a cikin 100 wanda suka kamu da ciwon nan wani ba da yawa ma ba sa nuna alama wanda suke nuna alama kuma yana especially da especially ma yara za su garkon jikin su yana iya kan ciwon har ma su wari so in ka duba abin da yafi ala shine mutane su gano cewa ciwon nan in an kula prevention za a ga cewa na mutum ba zai iya kamuwa da ciwon ba abin da aka yi shine aka dauki yanayin mutanen garin da mutanen kasan da mutanen shi Yobe din da kuma yanayin da kuma economy da sauransu aka kawo matakai wanda yake daidai da mutane to kuma manya matakai an ga cewa an killace Yobe kar mutane daga wasu jihohi su shigo na biyu kuma amfani da wannan cambun fuska din wanda ake rufe baki da hanci wato face mask sannan kuma da wajen yawan tsaftan hannu da wajen yawan kuma tsaftan jiki da muhalli
to a da magaran kuma ministan kiwon lafiyar jamhuriyar Nijar Dr. Ilyas Idi mai nasara ne ya kai wata ziyarar gaggawa a yankin ganin yadda cutar coronavirus ke ci gaba da yin kamari yankin da magaram dai shine na biyu bayan birnin Yamba da cutar ta fi yin kamari kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na wakiliyarmu Tamar Abari.
Ziyarar kai tsaye da ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar Ilyasu Idi mai nasara ya kawo nan jihar da magaran ya biyo bayan kamari da cutar ke neman yi a jihar ta da magaran.
Mun samu adadin mutum fiye da 700 wanda suka samu wannan ciwon a ƙasarmu fiye da mutum 40 sun riga mu gidan gaskiya Allah ya ji karansu. To kenan kun ga akwai matsala yau zaman da ake jiha ta farko da take kamuwa jam'iyyar mai jiha ta biyu jiha da magaraci.
Ministan ya ce za su karfafa yaki da cutar ne inda suka wadata asibitin na jihar da magaran da kayan aiki na musamman.
Mun ka biyo da mashin wadda ba sai an ɗauka an kai muradin koyi mai nan ma in an ga mutum mai alamun wannan ciwon nan ma sai a ɗebi wannan abin a bincika a gani yanke take in yana da ɗaya mai magani in ba ya da a ga wasala ba. Wannan mashin ɗin tana nan mun biyo da ita tana nan an ajiye ta babban asibiti ta nan Zaria. Akwai magunguna waɗanda ƙungiyar duniya ta kiwon lafiya muna tare da mataimakin ta ga ta nan mai kula da ƙungiyar nan kasan ga ta nan da kuma magani wanda gwamnati ke aikowa.
Tawagar ta leƙa babbar asibitin ta da magaran inda masu ɗauke da coronavirus ke kwance.
Mun je mu ga inda ake kwantar da 'yan mulatar likita waɗanda sun gani 'yan jarida sun ga mutane waɗanda adda wannan ciwon ga sunan kwance. Ga sunan sun ɗauki hotonsu cikin irin halin da yake shi wannan mutumin. Yau in babu wannan na'ura nan Zanjar wannan mutumin sai Allah tunda babu shida. Kun ga da na'urar nan take shida. Su haka waɗannan na'urar nan jiya gwamnati ya siyo su daga ƙasar China za mu karo su nan ne. Director na ofidan na da magaran ya ce mana ga adadin da yake so da ikon Allah da mun koma za mu aiko su. Akwai abin da ake ce ma ɗaki na bincike ta hada gidanka kina bisa hanya zai kawo nan garin akwai kayan aiki da za a ƙarawa.
Shi ma daga nashi waje Sultan na da magaran Alhaji Abubakar Sanda ya ce ba za su yi kasa a guyo ba za su ba da tasu gudunmuwa.
Harka ce da ya kamata mutane su maido hankalinsu a kan abin da zai cutar ma jama'a a kiyaye shi kuma in Allah ya so da za mu ci gaba da shan hankalin mutane kuma Allah ya gane da mutane da cewar wannan alloba masifa ce ya kamata kowa ya tashi yanda za a yake ta.
A ɗaya waje kuma gwamnan jihar da magaran Isa Musa ya yi kira daga Kausar murya a wani zama na musamman da ya da kwamitin da ke kula da yaƙi da cutar ta coronavirus. Kowace ma'aikata ta tabbatar ma'aikatanta sun yi amfani da takunkumi na rufe fuska. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.
Sabani yadda aka saba gani a kowane watan Ramadana da farashin ɗanyun kayayyaki musamman ma na lambu ke yin tashin gwauron zabi a kasuwanni. A bana al'ummar birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar ta bayyana cewa akwai sassaucin farashin kayayyakin sosai hakan kuma ba zai rasa nasaba ba da bayyanar cutar coronavirus kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na musamman da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Daya daga cikin ababen da aka samu sa'idar su a wannan shekara irin wannan lokacin na azumin Ramadan a jamhuriyar Niger shine arkar danyun kaya da suka hada da kayan miya da ƴaƴan itace da sauransu abinda ke sawar talaka ko mai karamin karfi samun abin kaiwa baki salati kamar yanda daya daga cikin masu sana'ar kayan marmari ke bambanta wannan shekara ta 2020 da shekarar da ta gabata wannan arkar kaya
bisa magana ta tsakanin da Allah wannan shekara muna ganin sauki sosai bisa gabara inda yake na sani baraka miya mai dan karamin karhi in ya shigo wurin sayan kayan miya abin zai mishi nauyi amma yanzu bisa ga iyawar ubangiji da saukin da Allah ya kaddara an ka dan samu ga kayakin sai kaga mai dan karamin karhi ya zata ya dan hada cewanan sa daidai karfin sa yake ya kai gida an yi mishi miya lafiya lau ba ta da wata damuwa ba kalle kusan duk computer da tomato da tattasai da tarugu da alayyahu da albasa komai ana samu gargwado duk sadda mutun ya tunshi Allah yana tunanin kasuwar da ka shiga duk wayan ga abun da sun kashi hakan ya ga sunan kai ma kana gani idanunka ga sunan ko ina gargwado babu wani takura babu wani dama don gaskiya matsalar da mun ka samu bara bana bamu same ta ba Allah dan kawo mana saukin abubuwa tunda na sani bara irin wanga lokaci muna sayan kwandon tomato sama da naira 10,010 haka to yanzu kuma har yanzu har ne ce bakin tsada sai 7,000 har 5,000 duk ana samu kaga mun ga sauki sosai 100% saboda bara mafi yawancin mutanen da ka aike shi wanda ka hito mun shi da can zare da sauran wurare to kusan suna duka suna kai shi irin Abuja Kano da Lagos da dai sauran jihohin nan da kudanci saboda can ya tsada to yanzu gaskiya sanadiyan matsalolin da ka faruwa ba kowa ka duka ce shi kai can wasu sun yi bukatar su jiyo da shi na arewacin Najeriya don tunanin samun sauƙaƙi ga al'amura a wannan hata-hata na wanda misali za a samu lada mai yawan gaske duk sadda misali ka dan sauka abubuwa to kaga zaka samu alfarmun wannan wata duk sadda ka dan sa tsanani ko kace ka tsananta to gaskiya zaka cince kanka cikin wani ne domin tsada ba ta kawo arziki
a nasu bangaren masu noman kayan na marmari da jama'a ke tururuwar saye a kowace sahiya a lokaci irin na Ramadan da muke ciki na cewa aikin na wannan shekara akwai wahalar gaske kuma ga bala'in zafi da ake fama da shi a wannan lokaci tare da kashin kudade na noman rani masu tarin yawa ko da yake kayan na ci gaba da yin arha a cikin kasuwannin
shine Alhaji Dankwarai mai aikin noma a hayyar Kalmalo lalle aiki yanzu ga zahi akwai matsala gare da yawa sosai kuma akwai wahala ciki game da aiki shuka idan baka kula da ita gaskiya abubuwan da sai su bi salalaci sosai kware da gaske kaga kamar wurin bai ko wurin hishinga akwai wani kwaro wanda ka rike shuka da ba ta taya ko ina wani damko wanda aka ce ma dan dabdare sai shi rike ta ba ta taya ko ina an baka ma magani kuma an baka ba da ruwa kuma wata matsala ce kuma gashi in ya zamin ta wani lokaci ya kama zahin ga da akwai ruwa baka samu su sosai wanda ya kamata sai kai ta shan mai ka rasa ko lahimin sai daga baya in ka ya gane wasu ka gane ga lahin da ya sa wannan abin
wannan samun saukin kayan miya da na kayan marmari a jamhuriyar Niger a lokacin wata azumin Ramadan na sawar talaka ya dara kasancewa ana cikin tsananin gurbacewar tattalin arziki na kasashen duniya sanadiyar cutar mashako ta coronavirus mai game duniya ko COVID-19 Haruna Mamman bakwai birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro dauke da shirin sa na kowa ya bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar gida
ba wanda ba awa da rago da ranga masu ya zama hali wani goma wala wala ka sai wata ko jami
ko ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu ƴan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirarmu da malam Idi na asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke nan Amurka
in ya koma gida zaka ga bambanci tsakanin shi da wanda bai zo nan ba tunda ya sani ya gani ya ga kai kuma ya san da lalle aiki shine mutum in ba kai ba aiki kai ba kowa ba kenan in kana son rayuwar ka ce ta zauna yanda take ita ce rayuwa to kai aiki to me yasa ba sa yi a gida akwai rishin daukan consensus da meye ake tsaya da turan da Hausa kamar rishin rishin nasuwa shine ka mutanen mu kake gani ba ba jahilci ba jahilcin gangam ne ka san ba kai ba aikin nan ba ka abin
in ba ta aiki
kuma zaka ga irin waɗannan abubuwan sai ka gani wai ba ma wai karamin ma'aikaci ba babban ma'aikacin ma wanda ya kamata ya kwatanta da aikin nan sai nashi aikin yayi kasa zaka ci gaba sai ka shine ba wai aikin to ka tsana kasa zai yi iko ka san iko yanzu iri ne kamar akwai ikon demokarasiya da ikon kama karya a zamanin kama karya ba wannan iko ba wannan abu
kamar lokacin shugabancin shugaba
Filipin ne naga shugabancin ne naga na jori kadan amma naga na kunci a zamanin kunci ko ka sha giyar wake baka zama kace zaka kai aiki a kare ta kwadarebi tunda in ka taho zaka zo aiki kai to kare ta kuma kai wa hankali shi nan zaka isko shi na bakin kofar na jiraka
iko Allah
to kai kaga kai babba mai gida ka isko shugaban kasa a wurin ma'aikatarka yazo yana jiran masu aiki gobe kai kana yanzu ka ce wani yazo latti ko kai ka zo ka to bane to a lokacin nan ku duk abinda kai ci abinda in yace yayi wani wurin an zauna da ya ba su ga zaman demokarasiya da kace za ka yi wani abu ga ɗan wani hula ga ɗan wani ne tan sun wuto ga sandika nan sun wuto ga wa cica kusa a ce ai gashi nan an ci wane ne an ci sharhin mutane mu wane ne dore kalama nan sai zuwa wane kawai haka za a yi tai kuma shikenan ka saka kowa baya tunda na zo da nan Amurka ban ga ba inda aka ce ga wani sun yi jenin waro za su yi wani ne ke da suna da su yi yajin aiki ko su a kara masa albashi kuwa tun da na zo a shekara 21 ban taɓa ganin za ka yi taron wani
to kai a to garinka kamar baga kamar nan ga kasan ƙasa ce wanda komi a shirye ke an aza dokoki iri-iri wanda za su sa rayuwar kowane ne ya samu mahita in ka diba nan yara ƙanana talaka waɗanda ba sa da suna da mahita akwai abin da ake cewa social me social idan baka da kuɗi baka da baka iya biyan haya baka ci da kanka gwamnati za ta baka tallafi kamar nan bangaren Amurka komi na tahiya wanda ya kamata idan ka diba bucin Africa ai har yanzu wannan abubuwa akwai su zance mai ba a ba su muhimmanci ba kamar yadda aka ba su nan
kamar Aziz a cikin irin wannan tahiyar ma da kake hudi kamar yanzu wannan shagi da ka dauka nan da ana taimaka dauki ma abun nan ke gida akwai lokacin da wani shugaba in yazo sai ce to zan muku haka zan dauki wani yaro dan shekara daga 11 ko shekara 6 daga shekara 1 zuwa 6 ko zuwa 7 babu kuɗi wanda za a biya na tattalin shi da wani wani da alike ta ko a rubuta mashi takarda ya nemi maganin shi ya sauke wurin wannan ko mutum ta je aihuwa in dai za a abin nan kinta abu ta cikin ta hudu yaro duka wannan ba a biya ya dauke wurin wannan ya wannan to ko an yi kai abin ba ya tafiya gaba ba ya tafiya gaba kowane ɗan siyasa ya zo kowane shugaba ya zo da tashi siyasa yake zauwa abin wancan da aka samu kaga nan in mutum ya ɗauki abin nan yanzu ba gashi ba su ma'ana suna da wata matsala wani gami sai wani ya ɗauki yaunin zai ya kai yanzu ba gashi ba Obama ya ɗauki abin na rakan assurance ta lahiya healthcare wannan aiki ya zo bai yarda da shi ko
ya yi watsi da ta ba
yayi waziri ita to haka ne to yanda kaga ana wannan siyasar a gida irin waɗannan abubuwa yana wakana ana mai amanar nasu tsari gare shi a cikin tsarin Amurka ba duk duniya ba babu wanda yake da tsari kamar nasu na abun harkar social kenan tunda kasar Turai kamar Faransa dai na san dan wasu kaɗan ita Faransa amma ita kanta na Amurka yanda take a Faransa ba ta iya abin da take kaga yaro in aka kai shi likita yana za a yi tattalin shi uwar a yi tattalin ta kai a yi tattalin ka in ma'aikata kake ma ma'aikatar ka take wa aiki ita ma kanta za ta baka hanyar da za ka dauki assurance komin abin nan yin takatar za a tambaye ka kafiya wannan duka ci gaba ne yake ga wannan a zuwa wajen mu fasa a iya samun irin wani abin ba in ba tsawon shekaru kaɗan ba a yanzu dai yanayin da yake ake ciki a sake hankalin mutanen mu ta kwana na ji daɗi da aka a cikin wannan take ta ake ta ta ne har aka yi wani minista wanda ke kula da sake yanayin mutane gaskiya sai da wannan sai da hankali a sake wa mutane abubuwa comfortable da ake cewa ko ake cewa yanayin tafiyar mutum a cikin rayuwar shi a sake musu wannan in an sake wannan duk abin da ake yi zai iya yiwu amma in ba wannan ba aka sake wallahi rayuwa ne dai haka za a ta yi kullum mu za a ce mu ne a baya ba wai ne yarba duka Afirka ma
Umaru Spanda Idi kenan dan asalin kasar Niger mazaunin jahar North Carolina dake Greensboro mun gode daga ba mu dama tattauna tare da kai cikin shirin koyar bar gida gida ya bar shi wannan ni Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC
kuma dalla yanzu kuma lokaci ne da su ne mu muni barma zai kawo na sharin jaridun Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lankitar wacce ta ruwaito cewa hukumar ƴan sandan farin kaya na ci gaba da sauraron mutanen da ake zargi da handame kudaden makamai. Jaridar ta ce bayan gama sauraron ƴan kwangilar da ke da hannu a wannan harkalla a yanzu wasu manyan hafsoshin soja ne suka fara gurfana a gaban hukumar ta ƴan sandan feji domin su yi bayani game da abubuwan da suka faru a ma'aikatar tsaro ta ƙasa. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa annobar cutar corona ta fara kamari a Zander inda aka gano cewa bayan birnin Yamai babban birnin na yankin da magaram ne ya fi ko ina yawan waɗanda suka kamu da wannan cuta a halin yanzu sai kuma yankin Tawa da ke rufa masu baya. Jaridar ta ce alƙaluman da ma'aikatar kiwon lafiya ke fitarwa a kowace rana da kuma karuwar mace-macen mutane a ƴan kwanakin nan a Zander sun fara daga hankali abinda yasa gwamnatin Niger ta fara yunkurin ƙarfafa matakai tun abin bai tsananta ba. Jaridar L'Actualité ta bayyana cewa an shiga zaman doya da manja tsakanin jami'an tsaro da matasa a gundumar Gegime ta yankin Difa sakamakon matakin takaita zurga-zurgar da ke matsayin wani bangare na dokar ta bacin da gwamnatin Niger ta kafa wa wannan yanki mai fama da ta'addancin Boko Haram. Jaridar ta ce a sanarwar da suka fitar waɗannan matasa sun ce sun gaji da wulakanci da cin fuska da gallazawar da jama'a ke fuskanta daga jami'an tsaro shekara da shekaru mafarin kiran wani gangami a harabar shugaban karamar hukumar mulki ta Gegime don ganin an dakatar da wannan al'amari da a fili ke nuna keta haƙƙin bil'adama a cewar su. Mu rufe da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa dubun wasu masu farautar namun daji a yankin Agadez ta cika bayan da aka kama su dauke da namun dajin da suka farauto ba da izinin hukuma ba cikin su har da barewu. Jaridar ta ce wata kungiyar kare albarkatun gandun daji ce ta tsegunta wa jami'an tsaron Agadez cewa mafarautan bayan fage sun kama namun daji da nufin sayar da su a kasuwannin bayan fage kamar yadda suka saba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To za mu kammala shirin namu na musamman ne da nasihar malamai albarkacin wannan wata na Ramadana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم الحمد لله إن شاء الله خامس أيوب إن شاء الله تعالى مكان تاتا نور الهدى أدرنك وإن شاء الله تعالى أبن دزام إياتنا تكمو أكوان نواتا معنا واجبيني أما سعيم من مسلمي ملك وكاري مجريبا أجوان نواتا سبودا أيني واتا نوان ديكي الله تعالى بياج ياكوين سوك إيمان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا كل سوك إيماني أن واجبتا أكون كيوم أزمي كما لدى أنك واجبتا شو أكون ودن دا عيني سوكي غبانيكو حقيقة إنكو يأزمي نزاكو سامو سوران الله كنن وطاني واند إن شاء الله تعالى إدام مسلمي يأيكو كان ياكي يا أزم ياكي يا دوكو كيكوما زي سامو سوران الله أتكيشي كما إنا كان يقول مسلمي بابا بابان أبان دا أبان بزويدة أبان قولي أتي وانا رايوات دوني أكما مسلمي سامو سوران الله أتكيكي نمونا عيني كار كرفد جونمو mu yi kokari mu ci riba a cikin wannan wata kuma mu yi kokari mu rada daruruwan shi a cikin ne aka samu daren Lailatul Qadr wanda Allah subhanahu wataala ya ce khairu min alf shahr ya hi zama alkhairi daga wata dubu. To kaga ne wata dubu ainihi abun nan misali shekara 83 da yan doriya kenan wajibi ne musulmi kokari ya ci riba rayuwar shi saboda girbin al'umma mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma ta wa girbin ta ma'ana shekara 60 ne kadan ne za su wuce shekara 70 sai Allah ya ni'imta mu yayi muna falala muna baiwa da wannan wata domin mu ƙara samun kowace shekara kusan shekara 83 a cikin wadda rayuwa ta mu ta duniya saboda mu cimma sauran al'ummomi. Allah ya muna wannan daraja albarkacin mazo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fatan Allah ya amfana da mu, Allah ya sa mu ta haisa da taimaka ma junan mu da kuma tsoron Allah.
To da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a sanadiyar cutar coronavirus. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausar muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake cewa ku kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai.
Bonjour au micro.